Alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga ubangijinmu subhanahu azza wa jal tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabinmu Muhammad da alayensa da sahabbansa da wa'anda suke bibiyar hanyoyinsu bisa kikkiawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah wannan khutuba abinda ta kunsa akai ba wani abu bane ba illa ga rakayanka saboda mun samu kanmu a cikin wani yanayi yanayin da ya zamanto aminci ya karanta kwanciyar hankali ya karanta a duk inda ka samu kanka baka tsira ba kana gida illa kalilan babu makawa mu godewa ubangiji subhanahu azza wa jal baka tsira ba kana tafiya baka tsira ba kana zaune baka tsira ba kana kasuwa baka tsira ba kana kan hanya nace barane mana waiwaye a don tafiya akan cewa mafi yawancin yanzu matsalar da take cin mana ƙwarya akwai matsaloli da yawa wanda dan minti 30 da aka bani ba za ku sa ran in dauki dukkanin waɗannan matsaloli na ambata muku su ba na ƙara lokaci ku ce na ja lokaci saboda haka zan dauki abinda la Allah idan muka tattauna da ni da ku alal aqall zaka fa'idanti da wani abu alal aqall imaninka zai karu da wani abu a maimakon ne ta maka fami ne ta jaddada maka abubuwan da suke faruwa ni ba zan iya gyarawa ba kai ba za ka iya gyarawa ba sai dai mai ta fadin wato salihan al'amuran a junanmu amma akwai yadda za a bi shine mu koma wa koyarwan addininmu na daga abin da ke cin mana to a ƙwarya a yanzu daga cikin matsaloli wanda ba shi kenan ba amma kuma babba ne shine musibu da ke samun al'umma a lokacin da suke tafiya domin a yanzu idan aka ce ana so a tayar maka da hankali shine a ce tafiya ta kama ka zaka tafi Katsina zaka tafi Zaria zaka tafi Kaduna zaka tafi Abuja zaka tafi Maiduguri ballantana ka tafi Niger ko Kogi da sauransu tashin hankali a ce yanzu tafiya ta same ka saboda musibu da bala'o inda ke gudana akan hanya to shine nace ya ibadallah mu a musulunci Allah ya ubangiji subhanahu wa ta'ala rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu magani sun ba mu magani sun ba mu maganin kidnappers sun ba mu maganin amrobas sun ba mu maganin barayi sun ba mu maganin wahala a hanya sun ba mu maganin gajiya sun ba mu maganin tashin hankali Allah bai yi shiru ba akan sha'anin tafiya manzon Allah bai shiru ba akan sha'anin tafiya musulunci bai shiru ba akan sha'anin tafiya saboda tafiya bangare ne daga rayuwar dan adam arziki wani arzikin sa Allah bai sa shi ba ya samu sai yayi tafiya bal sun fi yawa sai kai tafiya zaka samu kudi sai kai tafiya zaka samu ilimi sai kai tafiya zaka samu experience da khabarat saboda haka ya jama'at alkhair tafiya na ɗaya daga cikin abinda Allah ya sanya sonsa a cikin zukatan mutane saboda haka tafiya na da fa'idoji masu yawa tafiya na da matsayi a musulunci musulunci bai shiru ba a kansa ba sai da ya tsara masa hukunce-hukunce sai da ya tsara masa ladabobi sai da ya tsara masa abubuwan da ya kamata ka yi da abubuwan da ya kamata ka bari ba kawai kamar yadda wasu suka ɗauki ɓangare ɗaya suke fifita shi ba shine tafiya domin holy ba domin picnic domin shakatawa domin samun hutu. Na'am, na ɗaya daga cikin sababan tafiya. Amma kai musulmi, a musulunci ba wannan ne kadai abin da yasa yake sa kai tafiya ba. Ubangiji subhanahu azza wa jal, kama yadda na ambata tafiya a musulunci, Allah bai shiru ba a kansa. Allah ya umarce mu da mu yi tafiye tafiye a ban kasa, mu yi tafiye tafiye a ban kasa domin mu ga alo ayoyin Ubangiji, domin mu ga halittun Ubangiji subhanahu azza wa jal. Kai Allah ya faɗa ƙarara shine ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe, a ƙasƙance, a buɗe, domin ku yi tafiya a kanta, domin ku nemi arzikin Ubangijinku a kanta, ku ci ku sha da ku da dabbobinku, ku ci ku sha da ku da dabbobinku, ku nemi arzikin Ubangiji subhanahu azza wa jal. Lakin kamar yadda na faɗa, matsalolin da ke cimmana tuwo a ƙwarya a wannan ƙasa ba wai kawai kan tafiya ba, hatta akan wannan aya, mu a matsayinmu mu musulmi, mu a matsayinmu Hausa Fulani, mu a matsayinmu masu kiwon shanu, mu a matsayinmu masu tafiye-tafiye a ƙasanmu, ana mana ƙarfin kafa, ana hana mana ƴancinmu da ƙasarmu ta bamu, da damanmu ta bamu, da Ubangijinmu ya bamu, saboda ma fa'ala sufaha'u minna, saboda abinda wawayenmu suka aikata. Sai a mana hukuncin baki ɗaya, kuma hukuma tana ji tana gani ba wani mataki da za a ɗauka. Ahir, ahir, thumma ahir, ahir. Idan aka bar abin ya ci gaba da tafiya a haka, ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba a bainar al'umma. Ana ganin abin kamar ƙanƙani ne, ashana ce, ashana ce. Me Hausawa suka ce ashana? Ƙona gari idan ba a yi hankali ba. Yaya za a yi a ce wani shugaba da yake shugabantan al'umma ya ce daji, dajin Allah, daji na waye? Cewa ake daji na gwamna ne, daji na sarki ne, daji na Allah ne? Ya ware ya ce bai yadda masu kiwon shanu su shiga su kiwon su ba, ya ba su kwana bakwai su fita, to su je ina? Ƙasar ta waye? A musulunci, a doka ta duniya, duk inda daji yake ba haƙƙin kowa ba ne ba, mallakan kowa ne wanda zai amfanu da shi. Haka sararin samaniya, haka maliya. To ban ga dalilin da zai sa, saboda wani abu da ya faru, ai ya kamata lauyoyi suna da ilimi, masu shugabanni suna da ilimi, alƙalai suna da ilimi, ya kamata abi abin a yi amfani, a yi aiki da lura. Idan aka ce haka za a bari, kowane gwamna ya fatattaki masu kiwon shanu su fita daga ƙasarsa, to ina za su je? Kuma wannan shine maganin abinda ike damun mu na kidnappers? Wannan ba shine maganin ba, ba ɗauko hanyar da za a warware matsalar ba, bal wannan kamar yadda na faɗa, shi zai ƙara dagula lamura, shi zai ƙara dasa gaba da ƙiyayya a tsakanin ƴan ƙasa, domin babu wata ƙabila da take afdalu min ƙabilatin ukhra. Dole shugabanci ya yi kallo kallon tsanaki akan wannan, bai kamata a bar abin haka ba, dole a ɗauki mataki, kuma a fito a gaya wa mutane alana, domin idan wannan ya yi ya ji daɗi, to na kusa da shi ma zai yi ji daɗi, na can ma zai yi zai ji daɗi, to nan gaba fa kamar yadda muke gani abubuwan da ake rubutawa cewa fa suke da Fulani da Hausa, dukkaninsu ai sun yi indimaji, shi yasa ake to Hausa Fulani. To za a gama da Fulanin, za a dawo kan Hausawan. To saboda haka a kula. Ubangiji subhanahu wataala cewa huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Dole a bawa al'umma haqqi, saboda haka na tsaya akan wannan wannan shigowa ce jumla ce arida amma abu na gaba game da matsayin tafiya a musulunci ya ibadallah musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi matafa saboda irin abin kirki da suke yi saboda sun amsa kiran sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su ya yabe su a tsakanin waɗanda ya ambata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul muzammil yace faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauka daga alqurani Allah ya sani a cikin ku akwai marasa lafiya Allah ya sani a cikin ku akwai matafa wanda suke yadribuna fil ardi suna dukan ban kasa a cikin tafe tafiyen su yabtaghuna min fadlillah suna neman falalan ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan mutane na uku yace wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma sun tafi suna yada kalmar Allah malamai suka ce ku duba yadda Allah ta'ala ya gabatar da matafa akan masu jihadi ba don wani abu illa saboda irin falalar abinda suke yi saboda ka tafiya a musulunci a bisa kyakkyawan niyya abu ne mai kyau Allah yana so manzon Allah yana so musulunci na so dan adam na so mumini na so domin akwai karuwa saboda haka tafiya bangaren rayuwar mu ne kamar yadda na ambata ba za mu rayu ba dole sai da tafiya wa'annan su zo su yi tafiya su tako su zo kuma mu yi tafiya mu taka mu kai musu ba'dhum min ba'd wa in lam yush'iru khudimu saboda haka ya ibadallah a musulunci akwai sababai da yawa da yake sawa mutum ya fita daga gidansa ya rabu da iyali ya rabu da jin daɗi ya rabu da ƴan uwa ya rabu da iyaye bi kama hanya ya tafi malamai suka ce mutum zai iya tafiya saboda hajji da umra saboda haka tafiyar ka za ta zama ibada tafiyar ka za ta zama kusaci ga ubangiji subhanahu wa azzawajal mutum zai iya tafiya saboda neman ilimi mutum zai iya tafiya saboda neman arziki mutum zai iya tafiya saboda ziyarar dan uwa ko aboki mutum zai iya tafiya saboda neman magani mutum zai iya tafiya saboda neman abincin dabbobinsa ba haramun bane ba ba inda aka wato misalin haramta da sauran irin waɗannan misalai saboda haka ya bayin Allah abinda musulmi kai ake son ka sani tafiyar ka ta zamanto tana da manufa tafiyar ka ta zamanto tana da kyakkyawan niyya tafiyar ka ta zamanto tana kusatar da kai ga ubangijinka subhanahu azza wajal saboda Allah ya faɗa waqsid fi mashyik duk inda zaka je ka zama kana da manufa duk tafiyar da zaka yi zama kana da manufa neman arzikin ne neman ilimin ne neman maganin ne domin kiwo ne domin wato misalin ziyara ne ya zamanto dai kana da manufa ba hakan nan kawai zaka zagara zakarka wato misalin ka tafi domin sako ba wannan bangaren ba shi ne bude ba saboda wannan shi ma mai zaman kansa ne saboda haka ya ibadallah ya wajaba akan dukkanin musulmi ya kula da wannan dabi'a da Allah ta'ala ya sunnanta mana ya mayar mana da ita bangare na rayuwar mu domin nisantar irin musibu da bala'o'i da ke faruwa a lokacin aikata wannan aiki domin mabarnata a ban kasa barayi kidnappers armed robbers da masu baza fasadi a ban kasa sun gane a tafiya akwai arziki sun gane a tafiya akwai abubuwa a boye saboda haka suke takurawa matafan mu suke takurawa matafa a tsayi da mota a fitar da mutum kamar kaza kamar akuya a sashi a gaba a yi ta kadawa da sanda har yaje a daure shi a karkashin bishiya sannan a ce kudi 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 sannan wani abu da yake daure min kai idan aka ce kudi 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 din sai kuma ga kudi 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 din na fitowa yanzu ɗan uwa da aka kama waɗanda suka fita daga nan Kano za su tafi a ba su 18 la'alla ko sama da haka abinda aka karba daga hannun su naira na gugan naira na san kun sani na san kun ji amma ina istishhad ne ina kafa hujja ne da abinda kuka sani miliyan na gugan miliyan har 25 ashe a tafiya akwai arziki ashe a tafiya akwai sirri to shi yasa tafiya yake da matsayi a musulunci to me zai kawo mana tsayuwar wa'annan wato kucewa daga wannan bala'i akama ka ka fanshi kanka akama ka a sai da kai kuma kai zaka sai kanka akwai laifuka da yawa domin wannan kaskanci ne domin wannan wulakanci ne wanda bai kamata ba a ce hukuma ta yi zuru akan wannan lamari na'am hukuma tana iyakacin kokarinta amma laifukan mu ne suka hana abinda hukuma wato salin take gudu laifukan mu ne sun yi yawa mun yi wa Allah tsagerenci mun yi wa annabin Allah tsagerenci ba ma bin dokokin da aka ce mu bi wallahi alazim nake gaya muku kamar yadda nake gaya muku nazo muku da maganin kidnappers nazo muku da maganin amrobas nazo muku da maganin kunama nazo muku da maganin miceji nazo muku da maganin wahala a tafiya duk daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wallahi ka aikata shi na rantse maka da sarkin da raina yake hannansa sadiqul masduq la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ka aikata ka gani in baka samu kariya ba daga wajen ubangiji ka aikata ka gani wa'annan ladabban wa'annan wato adab su muka ajiye su muka dauki sarrai muka dauki jahilci muka ki dabbaka su wato muke dabbaka su a aikace aikacen mu nayi khutbar da ta wuce wancan karan na karanta mana abinda mai akhdar ya faɗa kai musulmi baligi akwai al'amura da yawa akan ka akwai abubuwa da yawa akan ka duk motsinka kada kai sai yadda Allah ya umarce ka sai yadda annabi ya koya maka ko ba haka ba to duk tafiyar da zakai kai shi kamar yadda Allah ya umarce ka kai shi kamar yadda annabin Allah ya umarce ka kamar yadda zamu zo mu jiya zan yi kokari ɗan mintunan da suka rage mana in karanta mana su insha Allah saboda haka ya jama'at alkhair akwai nasihohi da ya kamata wannan khutuba ta gabatar da shi ga duk musulmin da yake son tafiya akwai nasihohi da ya kamata kai kafin kai tafiyar ba mu aiwata su akwai nasihohin da ya kamata kai a lokacin da ka shiga tafiyar ba mu fiya aikata su ba ba mu fiya aikata su ba akwai nasihohin da ya kamata la dubba da ya kamata ka aikata su a lokacin da ka dawo daga tafiyar kafin ka koma wato salin daga inda ka fara ba fa abinda muka sa a gaba illa yaushe ne za a samu booking nawa ne me zan je in saya ina jakata na sura sai na dawo mu hadu a tasha sannan la'alla a zuciyar mutum ba wai ije ya siyo abinda zai zo ya sauka wa bayan Allah bane ba ya gano ne inda take da rababa zai je ya kwaso ya zo nan kuma ya azaza to saboda haka a gurguje ga nasihohin nan kamar haka kafin mutum ya yi tafiya abu na farko lallai ne mutum ya fara da istikhara ko muna yi duk tafiyar da zaka yi kada kai sai ka ba wa Allah zabi ya Allah ya ubangiji in ka sani a cikin wannan tafiya akwai alkhairi a gare ni da addini na da rayuwata da mutuwata Allah ka tabbatar min da wannan tafiya ya ubangiji idan ka sani a cikin wannan tafiya babu alkhairi ga rayuwata ga addini na da mutuwata Allah ka canja min wannan tafiya zuwa ga abin da ke mafi alkhairi dayan mu yana yin haka idan zai tafiya manzo ne ya koya mana yace idan dayan ku ya himmatu yin aiki falyarka rak'atai ya yi rak'a biyu ya ba wa Allah zabi to yana daga cikin ladabban tafiya kafin ka shiga tafiya ka ba wa Allah istikhara la khaba man istikhara wala nadima man istashara mun yi wannan muna yin wannan abu na biyu wanda musulunci ya koya mana kada kai dake tafiya sai ka rubuta wasiya, sai ka rubuta wasiya, rubuta ta ka kaba shaida akan ta. Idan kayan mutane ne suke wajen ka na daga basuka wanda kake bi ko wanda ake binka, rubuta ajiye bawa amintaccen ka. Domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai hijira bai bar Makka ba sai da ya bada duk wani al'amarin da ke tare da shi ga Sayyidina Ali. Yace duk wanda yazo neman na ya neme ka, kayan sa yana wajen na, kayan sa yana wajen ka, ka bashi. Muna wannan wasiya, muna rubutawa, muna kula, kaɗan ne daga cikin masu yin haka. Wanda wani ma ba ya san, isan ma an tafiya, iyalansa ma ba sa san, sai dai ya isa Zaria to je ni ba na kama hanya, to sai mana addu'a sai mun dawo. Dan fa wannan bai kyautatawa iyalansa ba, kuma ya saba wa Abul Qasim. Sannan raddul wada'a, duk abin da aka baka ajiya ka mai da shi. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم كي الناس وأنت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه إلى أهلها كابن كتبدو أمانة دكي وجن كبايرك أجي ومزو وانتا دومين برنك بأهنن كي كيبا كوينا إيه باروا سننكم يا عباد الله كابن كيتفيا نادقا چكنا بند باما إيه بمفيا كلابا دشيبا شيني نيمان يردر إياي neman yardar iyaye. Shin sun so kai tafiyan nan ko ba sa so? Idan abofinka ya yarda to kada ma Allah ya sa babanka da babanka su yarda, ko ba haka ba? Haka muke. In dai abokin sana'ata ya yarda to ko baba ko baba baba bata yarda ba tafiyan nan sai an yi, sai ka san dabarar da za ka yi musu. Akwai amintattun mutane sama da iyayenka? Saboda haka sai ka nemi yardar iyayenka, ba yardan abokanka ba. Sannan daga cikin ladabin ka ziyarci ƴan uwanka na kusa, ka gaya musu za ka yi tafiya, su maka addu'a. Ka ziyarci ammominka, ka ziyarci kawunnanka, ka ziyarci malamanka, ka ziyarci limamin masallacin da kake sallah, ka gaya masa zan yi tafiya, a sa ni a addu'a. Wannan duk shi ne, wannan babanka ta maka addu'a, babanka ya maka addu'a, ƴaƴanka sun maka addu'a, limaminka ya maka addu'a, abokan arziki sun maka addu'a. In Allah bai amsa wannan ba, zai amsa wancan, zai amsa wancan. Da kai da kitinafas, in sun fito ba za ka fita ba, in sun tsaya kai ka wuce, da izinin Ubangiji subhanahu azza wa jalla. Sannan mutum ya kyautata tuba, ya kyautata tuba daga dukkanin zunubai. Tafiyar ka kasata inda za ka ƙaru ne ga Ubangiji subhanahu azza wa jalla, ka ƙaru kusanci ga Allah, ka yi isti'dadil imani. Annan ya halatta ka riƙe calbi, saboda ba nune kake ba, kana ɓoye da shi, bariya kake ba, kana ta zikiri Qur'ani, kana ta karantawa tasbihi, kana ta yi istighfari, kana ta yi duka a cikin tafiya. Ashe tafiya hanya ce da za ta ƙara kusantar da kai ga Ubangiji subhanahu azza wa jalla. Sannan kai ilimin abin da zaka je kai, a ba zaka je to kai ilimin mu'amala da waɗanda suke ba musulmi ba, a ba zaka je to kai ilimin mu'amala da dukiyarka, kakka sai kaya wanda suke an haramta su, kai ilimi akan cewa wanda ya sauƙaƙawa al'umman musulmi da dukiya tasa, Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira. Kai ilimi akan haka, ba wai kawai ilimin bangare ɗaya ba, ai akwai sauki rababa ka je ka kwaso shikenan hankilonka ka buga nan da nan tap 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 tap, ai ko zan samu riban dubu kaza, haba ai sai hanya. A me zaka samu a wajen Allah? Me zaka samu a wajen Allah? Domin ƴan kasuwa suna da matsayi a wajen Allah, suna da matsayi a wajen Allah. Saboda haka sannan duk wannan kafin tafiya ne. Sannan kafin ka tafi lallai kada ka tafi sai ka tabbatarwa da iyalanka da cinsu da shansu, har ka je ka dawo ba za su wahala ba, har ka je ka dawo ba za su wahala ba. Ba wai kai musu ta malam Bahaushe ba, to ni zan tafi na bakku a hannun Allah. Ina tabbas a hannun Allah ka basu, amma a je musu tsaba. Da zai ka je ka dawo ba sai sun wahala ba. Idan ko ka tafi ka basu a haka, to ba za ka samu albarkan abin da ka je ba, ba ni na faɗa ba. saboda hadisin ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yace kafa bil mar'i isman ya ishi mutun dukkan laifi laifi an yahbisa amman yakhlufu qutuhu ya tsare wadanda Allah ya daura abincin sa a hannun su ya tsare su bai bar musu abincin bai tafiyan sa ya ishi mutun dukkan laifi akan wannan laifi sannan kuma ya jama'atul khair duka wannan kaga baka shiga ma tafiyar ba to ka gama istikhara ka tsayar ka mai da amanoni kai wane ne to menene karshe kaga karshen station ɗinka shine iyalanka to yaya kamata ka rabu da su bayan ka da tanadar musu da tsaba to babban abin da Abu Huraira ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan kai wa'annan duka kai raka a guda biyu ka roki Allah alkhairin wannan tafiya wancan istikhara daban karshen ahadinka da iyalanka raka'a biyu shine mafi alkhairin abinda zaka bar musu shi kai raka'a biyun ka a gida ka roki Allah sannan idan kai haka sai ka juyo ka gaya musu wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai ka ce da su kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yace man arada an yusafira falyaqul liman yakhluf استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نباكو اجيانكو ا hannun Allah wanda ajiya a hannunsa ba ta balbalcewa na bada ajiyanku a hannun Allah wanda a hannunsa ajiya ba ta balbalcewa kaji abinda ka gaya musu bayan kai raka'a biyu sannan su kuma ba za su barka haka ba su kuma za su ce maka kaza'a ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga ibnu umar yace idan mai tafiya ya gaya wa iyalansa wannan addu'a su kuma sai su mayar su ce da shi astawdi'u allah dinaka wa amanatak kaima mun ba wa allah ajiyar addinin ka da amanarka har ka je ka dawo muna yin wannan muna daddaftuwa da wannan ladabi ya ibadallah to me zai hana mu dinga gamuwa da kwankwamai me zai hana mu dinga gamuwa da ashararai me zai hana mu dinga gamuwa da marasa imani masu magana da zancen mu masu sanye da tufafin mu sannan ya ibadallah in ka gama wannan ka fito akwai ahlul khair akwai manyan unguwa ka nemi su maka addu'a ba laifi bane ba shi ma ba ra'ayina nake gaya muku ba hadisin Anas wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya rasulullah ina son nayi tafiya ba ni guziri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zawwadaka Allah bittaqwa Allah ya baka guzirin tsoron Allah yace ya rasulullah zidini kara min ya rasulullah yace ghafara Allah dhanbak Allah ya gafarta zunubanka yace bi abi wa ummi ya rasulullah zidni baba na